وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جدد godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da farin ciki da murna da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki yayi mana na samun kanmu a cikin kaidul hayat a irin wannan lokaci mai tsada mai albarka ga rayuwar dukkan musulmi na duniya gabaki daya babu shakka Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da samun kanmu a irin wannan wata mai albarka watan da ake dinkala da linkin balinki ga dukkan ayyukan alkhairi abinda mutum yake aiwatarwa a cikin dukkan wadannan da suka gabata a bayan alkhairi to idan yayi daya a irin wannan lokaci za a linka mishi ne linkin balinki sama da yanda ake bashi a sauran watanni na baya gashi kuma wata ne wanda babu wani dare daga cikin dare na wannan watan face sai Allah ta'ala ya yanta da yawa daga cikin bayinsa wanda kafin wannan daren yazo inda sun koma zuwa ga Allah sun samu matsala amma rizkar watan da suka yi sai Allah ya gafarta musu ya sa su daga cikin wanda yake yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah ka samu daga cikin wa'annan yau muna ranar talata ne 2 ga watan Ramadan hijiran ma'aki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1445 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu gashi zamu fara karatun da aka saba gabatarwa a kullum a wannan markazi mai albarka domin neman ubangiji ta'ala ya sa mana daga cikin ayyukan mu na ibada kuma Allah ya karba mana darasin namu dai muna da cikin wannan sura mai albarka suratul safat wanda muka tsaya a aya ta 113 yau insha Allah zamu tashi aya ta 114 muna fatan ubangiji ta'ala ya ba mu iko fadin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi mana roƙon Allah ya gafarta mana saboda ka Allah masu yin karanta mu bismillah
wa laqad mananna ala musa wa harun ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
وبنجي تعالى يكي أمبا تامنا نعمة ديني امتد النبي موسى عليه السلام ددوش هارون ba taɓa samun wani mutum wanda ya samu alheri ya kuma yi burin wannan alherin kai ya tsaya a kansa kadai har ma ɗan uwansa ya samu irin yadda ya samu kamar annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah ya bashi annabanta sai ya zai ya nanace yake roƙon Allah madaukakin sarki ya bawa ɗan uwansa Harun irin wannan baiwa da ya masa
waj'alli waziran min ahli هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى
وبنجي لنا بامل أباري النبي موسى دهيد كيسي أمباش أنبانتا to sai yake kawo koke-koken matsalolinsa dangane da yadda zai fuskanci Fir'aun da mutanen shi akan wannan sako da Allah ya ce zai isa ƙarƙashin wannan fadin larura da damuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya nemi Allah ya sa mishi waziri ma'ana mataimaki kamar da ake cewa prime minister kuma sai ya ce Allah idan za ka bada waziran ka sanya shi daga cikin fadi kina kuma sai ya ambace shi waj'alli waziran min ahli harun akhi Allah sa wanda zai taimake ni akan wannan aikin da ka bani ya zama to cikin dangina kuma shine harun dan uwana wanda uwa ɗaya uba ɗaya su a wata ruwaya an ce annabi Musa alaihi salam shine kane da annabi harun da haka yace Allah ya sa mishi mataimaki ya zama cikin dangin shi kuma a dangin nashi ba a bashi harun wanda yake dan uwansa ciki daya yace Allah ina so ushuddu bihi adri ka karfafa gwiwa ta da shi ya zamanto dukkan abin da zan yi ya ce muke ne saboda idan aka wayi gari cikin dangi ba a karfafa juna to sai ga bango ya tsage sai ka dangare samu gudun shiga sai ga wannan fami ba ta da albarka amma in kowa yana son kowa yana karfafa kowa sai Allah ya ba wannan dangin albarka ga baki da haka sai ya ce ushuddu bihi adri wa ashrikuhu fi amri Allah ka sanya shi dan wannan nawa ya zama yayi tarayya cikin al'amarin da ka bani a nan gudun shine me wai saiwa yake Allah ya baiwa dan uwa da Harun shi ma annabanta wannan shine ake so da abin da Allah ya baka ni'ima ka roke shi zuwa ga ƴan uwanka su ma Allah madaukakin sarki ya ba su kai Musa bai gushi ba yana ma Allah magiya sai da Allah ya ce mishi qala qad utika sulaka ya Musa duk abin da ka tambaya da kaman baka shi da kaman baka shi to shine Allah madaukakin sarki yake cewa alaƙanin mannanna ala Musa mun yi baiwa ga annabin Allah Musa da muka bashi mai annabanta wa Harun da kuma dan uwansa Harun shi ma Allah ya bashi ya zamanto annabi ne wa najaynahuma Allah yace muka tseratar da annabi Musa da dan uwansa Harun wa qaumahuma da mutanansu bani Isra'ila na wancan zamanin daga me min al-karbil azim daga bakin ciki wanda yake babba me bakin ciki babba an kaskantar da su a bayan kasa an cutar da su shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo bani Isra'ila suka zo suke cewa ya Musa balle Fir'auna uzina min qabl an tatina
wa min ba'di ma ji ya Musa uzina min qabl an tatiyana قال عسى ربكم أن يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
لو كنت أنا موسى زو بني إسرائيل سكت ويا موسى حقيقة أن تشتد موكا كن كزو دكما بايا زوكا أما سيكي لله شنسي نباسا قولي يتدستنو بانجي دي تعالى دي تنزا موكو وانا حالون كنتي يزو أغا حالون سامو سنجي
kila mai Allah ta'ala zai ba ku matsayi a ban kasa ya zama to ku kuke da fada aji gwamnatin ma a hannunku take kuma haka abin da ya faru kenan shine Allah ce wa najainahuma muka tsayar da mutanen annabi Musa bani Isra'ila kinnan da fir'auna yake gallaza ma azaba wa qaumahuma da kuma mutanen su gaba daya min al-karbil azim daga bakin ciki da damuwa wanda yake babba wani bakin ciki ne fir'auna bokaye suka ce mishi wanda zai zamanto sanadiyar amshe mulki daga hannun shi ya gilgide kujerar rashi daya ne za a haifa daga cikin bani Isra'ila sai ce to yanzu a sa doka duk matar da ta dauki ciki sai ta zo awo dan a gane lokacin haihuwarta idan kika samu ciki biki zo awo ba kin samu matsala idan kika zo awo idan kwanukan haihuwarki yayi in kika haihu a gida kin samu matsala za a rika kai kawo har sai lokacin da kika aihu in dai da namiji ne take yake sai ka ci gaban Fir'auna a yanka shi kina kallo nan kika aihuwa in dai da namiji ne yanka shi za yi har sai da take bani Isra'ila babu da namiji a cikin shekaru masu yawa duk an yanka su har ma wadansu daga cikin fadawan Fir'auna suka ce ya Fir'auna wannan bani Isra'ila kinan sune talakawa a kasar nan su suke faskare su suke kwasa gololo aiki madaman sai na walakanci ake ba su saboda kaskancin da suka samu karkashin gwamnatin Fir'auna an da'ifantar da su an kaskantar da su wai suka ce idan muka ci gaba da yanka ƴaƴan Isra'ila to ba za mu samu mai mana aikin karfi ba ba za mu samu masu sharar kan titi ba ba za mu samu masu kwashe mana gwaralon mu ba ba za mu samu masu aiki kaza ba yace to yanzu abin da za a dan sassauta ya za a sassauta aka ce to a wannan shekarar duk matar ta haihu namiji a yanka shi a shekara ta gaba duk matar ta haihu namiji sai a bar shi haka za a rika yi kuma haka aka ci gaba da yi Allah da iko shi shekarar za a yi annabi Harun wannan wanda Allah ya ce ya ba baiwa tare da Musa sai ya zamanto shekara ce wanda ba a yankawa duk dan bani Isra'ila a wannan shekarar in aka haife shi to za a bar shi a raye kaga shi Harun ya zo a cikin mi a cikin Salim alim ko ba barazana amma da yake Allah ya yi iko shi cewa zakarar da zai yi tsira ko ana ruwan shamu wannan tarihi na Musa da Fir'aun ya kamata ya kara mana karfin imani shekara da ta jiyo ta daya ta biyu ta uku an samu cikin annabi Musa kuma shi za a haifa a shekara kuma sai zama to shekarar yanka ce yanzu Allah madaukakin sarki zai jaraba uwar annabi Musa kenan za ta ga tashin hankalin da ban taba gani ba idan kuma sai Allah ya sanya mata wannan cikin da take dauke da shi tana tsananin sansa da kaunarsa kafin ma ta aihu to dai Allah zai jarabe ki da wannan cikin sai ga wannan cikin da kin kusa ne sama da kowanne yanzu me zai faru annabi Musa shi tuna an yaye shi yanzu kanin shi za a aifa a Haruna ke nake cewa an yaye shi yanzu kanin za a aifa mishi sai lokacin da naƙuda ta zo kusa ga ma'aikiyar annabi Musa alaihi salam hankalinta sai ya tashi cewa yanzu wannan dan in na aifa yanka shi za a yi to shine Allah madaukakin sarki sai ya mata wahayi
wa auhayna ila ummi musa an ardi'i
yanzu Allah madaukakin sarki sai ya ce muka wa uwar annabi Musa alaihi salam wahayi muka ce ki a gidanki kuma ki shayar da shi Allah mai iko shi yasa da Allah ya ce ki to i shine zaman lahiya wallahi duk abin da Allah ya ce kai a duniya shine zaman ka lahiya da ka kin shi ka samu matsala komai wahala abin kai shi shine sauki kaga dan da ta haifa yanka shi za a yi amma sai Allah ya ce mata ki aihi dan nan naki kuma ki shayar da shi ita mamakin da take yi ai ana gama aihuwar da ake zuwa a karbe shi yanzu Allah ya mata wahayi cewa har ma ta bashi nono ta shayar da shi har ta yaye shi to ta ina za ta samu gurin da za ta shaye shi ina za ta zauna da shi sai hankalinta ya tashi aka ce sai take ganin kai wannan al'amarin dai yayi nauyi amma sai Allah ya sassauta mata yace fa idza khifti alayhi
fa khifti alayhi fa alqihi fil yam
idan har kin aiki da
khafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al mursalin
Allah yace idan kika aiki dan mun ce ki bashi nono har sai kin yaye shi amma fa idza khifti alayhi idan har tsoro ya kama ki game da shi idan har kina jin tsoro dan Allah ya san ya halicci dan adam yana da tsoro ko akwai tsoron da ba haramun bane kai shi yasa Allah ta faiza kimti alai idan kike ji tsoron za a kama shi a yanka shi to fa alqihi fil yam je kike je washa a cikin teku nan da ma sauki ne dan da kike so aka ce ki rike shi kuma kin san in kin rike za a zo a kama shi a yanka shi saka ce amma in kina jin tsoron rike shin to dauke shi dai ki je ki jefa a cikin ruwa yanzu ma dai ana nan ko amma da haka ya daga abin da yafi sauki da ta kai shi cikin ruwa yayi tana gani a gaban ta a zo a karbe dan a yanka amma in ta jefa a cikin ruwa abin da ya biyo baya ba ta sani ba ko to da haka sai ta samu hikima ne ta samu wani mini zai tace abin da nake so kai mini akwati kai mini sanduki ta katako malamai sun ka tarihi diya karkashin shi kanshi mini zai yace me zaki tace kai dai imu har sai da ya matsa ta bashi labari tana da da wanda take so ta sa a ciki ta jefa a cikin ruwa shi kuma sai yaje ya bada labarin ai ga wata nan ta aihu ta boye dan kuma za ta jefa shi a cikin ruwa har ta sa mata akwati an ce yana zuwa fadin Fir'auna yana so ya bada labari sai Allah ya rike bakin ai bai sai ya fadi ba ya samu audience ya zo gaban fada yana so ya magana ba magana aka ce to wannan ma hukunci da komai hankali aka ce a kai da dai an san shi da hankali yanzu sai ya koma Allah ya sake daukan niyya ya zo shi dan ya bada labarin fa akwai wata mata fa ta hida ta boye bata gayi ba kuma ta ma ce mata sanduki ta sashi a ciki ta jefa a ruwa Allah da ya dawo fadin ma Allah bakin bai budu ba an ce sai dai su uku aka ce kai wannan yare da mutane ya kamata a tara mai gaji aka bashi dan karan gashi aka bai dukan siya kaga tun daga nan goyawa dan da kudin shigo to an ce daga cikin wanda shi tun daga nan yayi imani cewa to wannan dan ina jin ba wasa bane ba yayi mata sanduki kuma ta zo ta dauki dan ta yi mai shinfiɗa a cikin akwati ta shinfiɗe shi saboda imanin ta da cewa tunda Allah ya ce ta jefa shi shi Allah madaukakin sarki zai kare kai shi dan ya mata alƙawari cewa inna radduhu ilayki ki jefa ta a cikin ruwa ko badan bare da sai mun dawo miki da danki waja'iluhu minal mursalin kuma za mu sanya shi wannan dan naki ya daga cikin manzannin da muke aikowa a duniya kuma ta yarda ta shimfiɗa shi a cikin akwatin ta dauka ta je ta jefa a cikin ruwa sai ta bada ba ta tafiyar ta ko kun san abin mamaki ka san diyan manyan mutane su zala bakin ruwa su more ko ta sake tari wasu tawaga daga cikin famikin gidan Fir'auna sun zo za su yi irin wasan nan da ake a bakin ruwa sai suka fara tsinkala ga wata akwati tana tafiya waɗanda suke jami'an tsaron da aka ga musu da su suka je suka ɗauko wannan akwatin to wannan kenan yanzu ba wanda za a kawo wannan akwatin sai matar sarki matar Fir'auna ita kuma ga ta Allah madaukakin sarki ya bata imani Allah zai iya jarraba ki da wani miji wanda yake ba shi da imani ke kuma ga ki da karfin imani haka aka bayi wa matar Fir'auna wanda malamai suke cewa sunanta Asiya idan sunan ya inganta Allah ya bata imani tana daga cikin matan da Allah yake buga misalar ta a cikin Alkur'ani idan ana maganar matan kirki a duniya da ake tana daga cikin wanda ta roki Allah ya gina mata gida a cikin aljanna kuma sai da ta ga gidan nata kafin ta bar duniya Allah ya kara mata imani Allah ya kara mana imani irin nata misali lokacin da aka kawo dan ana bude dan a gaban Fir'auna Fir'auna da ya kalle shi sai ta kai wannan ai ya kamata mu kashe shi wannan ai ba Musa kenan ba to a wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya ba ta ikon fada aji shi yasa ake cewa mata duk wanda mata ba su sarrafa shi ba a duniya to sai dai in su matan ne suka lalace duk yanda Fir'auna yake da zahirin kai masu ta iya sarrafa shi ta iya tarbar shi da kalamai kyawawa wanda zai mai kauya ita tana san dan kuma Allah ya sa tana daga cikin masu imani Fir'auna yana ganin dan yace a kashe shi amma sai ta kudu bakin shi tace mai gida ko ran ke dade la taka turhu
wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun
kaga irin damu da ta samu tai amfani da wasu usulubu maganganu kyawawa zuwa ga mai gidanta dan ya karba bukatarta sai Allah ta'ala yace sai matar Fir'auna tace la takfuru kada ka kashe shi ya kai mai gida yace me dalilin ki da kalin kashe shi ina tsoron wa shine Musa na fada ki gudi tace a asa an yanfa ana ai idan muka rene shi wannan yaron wallahi tana yawa zai mana amfani dan ba su da da ba su taba aihuwa ba tace auran ta ke zuwa warada ko kuma mu rike shi a matsayin da dan ba mu da dalan miji wannan yaro mai kyau haka mu rabu da shi mun same shi Allah ya bamu ka la takfuru wallahi kirka kashe shi mai yiwa idan muka bar shi a gaba zai zama mai amfani a gare mu a wannan take zahu walada ko mu rike shi a matsayin da amma wa hum la shuuruna da shi fir'auna da ita asiyal da ɗan fadal gaba ɗaya ba wanda ya san wannan waye zai zama a gaba yanzu shikenan fir'auna wannan kalame da matsayin ta yi na cewa ya bar wannan dan kai ya kashe shi a cikin hikima sai ya ratsa cikin zuciyarsa sai kuwa yace wannan dan a kyale shi kala kashe shi yanzu kage Musa shine zai girgide kujerar Fir'auna amma an ci nasa Fir'auna kuma shi zai ciyar da shi shi zai shayar da shi kamar yadda ko san tarihi anai Musa ko ya fara rangada kuga aka rasa yanda za a yi sai Fir'auna yace duk matar da aka yanka danta a cikin shekaran da ya wuce da na wannan shekarar a je a kawo mana su idan an samu wanda za ta rine wannan dan za mu biya ta bakodan kuɗi da tsada ta zauna a gidan nan ta shayar da wannan yaro Allah ya ce mu kuma sai muka hana wa Musa shan nonon kowace mata sai na uwarshi wa rabana alil maradi'a min qabl sai muka hana mu shan kowace hanza ta mata in ba ta mahaifiya shi kafin zuwan uwar wannan mata ta dauke shi in ta kara shi a nono sai ya daka tsallai sai ya buga kuka hankalin Fir'auna sai ya kara tashi hallo sai a ce a kawo wannan labari ya kai gari gaba ɗaya cewa an tunto wani yaro a cikin ruwa ana neman matar za ta ba shi nono ya sha amma ya ƙi karɓar nono kowace mata sai matar da ta ahi ɗan ita uwar Musa ta ji labari sai ta ce wa ɗiyarta ana ce da ita Maryam wa qalat li ukhtihi qussi wa qalat li ukhtihi qussi yanzu ya ce ki je ki sa ido ma'ana qussi je ki bincika ki ji me ke faruwa sai ta zo kusur su tana wasa ana ganin ta yarinya kare ba kamar ba ta san abin da take ba a ce ita akwai abin da ya kata tana kallon abin da ke faruwa na wannan yaron ya ji karɓar nono kowace mata kawai yarinya ce karɓa sai ta zo kusa shi yasa aka ce idan yaro yana miki magana kada ki kube shi a cikin magana ta sai ki ga akwai wata hikima da zaki dauka bai daga cikin tsarin tarbiyya idan uwa yaro yana mata magana ta kai kalimin ishru a ki saurare shi ki ji me zai ce cikin wannan maganganun kina ganin ne yaron tare sai ki dauki wani abu da zai miki amfani sai wannan yarinya ta zo ta yi tsaye ta ce ko kuna so hal adullukum ala ahli baitin yaghfuluna lakum ko kuna so in gaya muku waɗansu fami ko wani gida wanda a wannan gidan za ku samu wanda za ta rene muku shi ta bashi nono ita kuma karanta ne wani gida ne gidan mamata kaga a wannan lokacin Fir'auna da kanshi yace a saurari wannan yarinya me take faɗi da yake Allah ya tsara yarinya ce kalma amma sai take cewa akwai wata mata a wani gida wannan mata ta iya reno kai wannan in kun kata za ta shayar da wannan yara Fir'auna ya ce ayi maza a ɗauki jami'an tsaro a je a ɗauko wannan mata a sa yarinyar nan gaba ta kai jami'an tsaro gidan da wannan mata take kowa ta ce a ɗauko ta da gaugawa wala ne Musa tana cikin tunanin yaya ɗanta an yanka shi ko da rai ɗiyar ta tabbata ka mata labarin yadda ake cikin kawai sai ta ga ɗiyar tare da jami'an tsaro ta ce to shikenan na shiga uku mai yiwuwa ne ma abin zai kare a kaina aka yi sallama aka ce ina mai gidan tace ga yanki to sarki ko Allah ma ake kira shi fa Fir'auna ya ce ki zo ki fadar shi akwai wani yaro ne da ake so a shayar da shi bai karbi nono ko wata mata ba an ce ke kin yi reno amma idan kika zai in ya sha nono ki ke zaki reno shi kuma za a biya ki kuɗi mai tsada tace to alhamdulillah mu je mu amma kun san abin mamaki Allah ya ce lokacin da ta dauki dan saboda murna saboda farin ciki in kana la tubdi bihi laula arabatna ala qalbiha saura kirita ce damu faɗa na ne Allah ya ce in ba dan mu ne muka jimke zuciyar ta ta ba li zakuna min almu'min dan ta kasance daga cikin masu imani saura ka dan ta ce damu ni na ahe shi saura saboda kun san muna tana sa mu ce faɗa abin da bai ga ba bugo yanzu ne ta dan daure Allah sai ma ta zuciya sai ta daure an ce sai ta hikima irin ta mata da ta meka shi sai ta ga yawa wardona zai kama sai ta fusge sai yayi kuka Fir'auna ya ce an yako wannan ma hallo ta sake dawo da shi da ta ga zai kama sai ta hikima da mata Allah sai ta fusge shi hallo sai yayi kuka sai a da uku sai ta bar shi ya kama Fir'auna ya ce to shikenan wannan matar a ajje ta a nan gidan a ciyar da ita a shayar da ita a mata biya sai wannan yaron ya gama shan nono shekara biyu ta ce a in dai za ku ce in zauna a gidan ku ba ana ba ko in ga dan ku ita ma za ta dan tuza ko ba ta tuza ai dole ta tuza ko ita ma za ta dan yanga wanda dole a kara rubanta da mutunci tace in dai za ta yi zauna a wannan gidan ga dan ku nan sai Fir'auna ya ce a tambaye ta me take so tace ta so ta zauna a gidan da aka ce a yaro irin wannan ai bai zama a gidan irin na ku da talakawa yanzu yake hakuri a zauke zauna ana aka je aka rushe gidan aka yi ginin zinariya irin na gidan da Fir'auna kenan aka gina mata gida gini irin na zinariya kaga ko sau da yawa Allah madaukakin sarki yake sa maka alheri karkashin damuwa kun ga ta shiga cikin bakin ciki da tashi hankali ko ba ta shiga ba amma a ƙarshe mai tashi hankali ya zama alheri sai gashi gidan an rushe an mishi gida an mishi tsari irin na gidan shugaba ko gidan wanda ba ke kira da shi Allah ne a duniya duk wannan albarkacin wannan dan nata ne duk albarkacin hakuri ne duk albarkacin mai kauya zuwa ga umarnin Allah ne don haka ba inda ake samun matsayi da daraja da fita daga cikin damuwa sai lokacin da mutun ya maka wuya da al'amarin ubangiji tabaraka wataala yanzu a lokacin aka rushe gidan aka gyara shi aka dawo da ita aka dawo da dan ta ci gaba da bai dan ta doro har zuwa shekara biyu yanzu alƙawarin Allah ya ci gaba bai ci gaba dan Allah ya ce inna radu ilayki zamu maido miki dan waja'iluhu min al-mizan zamu sanya daga cikin manzani bayan yaro ya gama shan nono ya isa yayi saboda kokari irin nata duk da aka sai ta dore ta zo ta toga dan ku sai Fir'auna yace duk da aka aje a rika mata salar duk wata abinda ake mata kai yayi arziki ya samu ko bai samu ba to so da yawa arziki yake zawa ta hanyar ƴaƴan da kuke aifa amma sai Bature ya zo ta a ya kamata a rika dan sawa isfas ya kamata kar aihuwa ta yi yawa sai ga an zo an yi wani faro an yi hoton wata da ciki da yaro a baya da wani yaro a hannunta shikenan dan a tsoratar da matan musulmi sai ga din cewa abinda Bature ke faɗi gaskiya ne wallahi wani dan da zaki ce a bari a ƙara shekaru kafin a aihe shi arzikin da Allah ya sa a hannun shi shine arzikin da zaki mura a duniya ke gidan kin ƙara nesantawa kanki arzikinki shine a wannan lokacin Fir'aun la'anatullahi alayhi yace a sa mata biya ta rika daukan salar sakamakon wannan aikin alheri da ta yi sai ga rai Musa yana rayuwa a gidan Fir'auna har ya kai matsayin da ya kai shine yasa Allah ya ce walaqad mannanna ala Musa wa Harun hakikan mun yi baiwa wannan kadan daga cikin tarihin Musa mun wa dai Musa baiwa mun wa dan uwansa Haruna baiwa wa najaynahuma mun tsiratar da annabi Musa da Haruna wa qawmahuma da mutanansu min al-karbil azim daga bakin ciki da damuwa wanda yake babba ba bakin cikin da yake mutun ya aihu dan shi yana kallo kuma aka ma dan ayyuka sai Allah ya ce wa nasarnahum sai muka bai Fir'auna a Musa subhanallah muka bai annabi Musa da Haruna da kuma kabilarsu nasara akan Fir'auna di yanda yake da karfin mulki di yanda yake da fada aji di yanda yake da jami'an tsaro Allah madaukakin sarki ya karya shi Allah ya ce fakanuhumul galibina sai wa'annan kaskantattun a ƙasa masu rauni wanda ake yanka su ba wanda ya sai hara sai Allah ya ce su ne suka zamanto masu galaba akan waɗanda suke fada aji dan haka Allah da ikon shi shi yake bada mulki ga wanda ya so ya amshe mulki ga wanda ya so sai ga mutumin da yake ba kowa ba Allah ya ɗauka shi sai ga mai fada aji Allah ya kaskantar da shi kuma ba yanda zai Allah shi yake kare karfin mulki mai mulki kuma shi yake ɗaukaka tutul wanda ke da rauni a bakasa Allah ya ce wa atainahumul kitaba sai muka bai annabi Musa da dan uwan shi Harun littafi al-mustabin littafin da yake da bayani wannan halal ne wannan haram ne wannan daidai ne wannan ba daidai bane shine littafin at-taura Allah ya bai annabi Musa at-taura tare da dan uwan shi Harun kuma sun yi hukunci da ita a rayuwarsu su kuma zuwa ga Allah sai Allah ya ce wa hadainahuma muka shirya annabi Musa da dan uwan sa Harun siratul mustaqim tafarki madaidaici ashe a lokacin kafin su zo tafarkin da ake kai ba tafarki madaidaici bane ba tafarkin Fir'auna da la'anatullahi alaihi tafarkin shirka tafarkin kafirci tafarkin zalunci wa tarakana alaihima Allah yace sai muka bar yabo na alheri shine wa tarakana muka bar yabon alheri alaihima akan annabi Musa da Harun da an ambaci annabi Harun za a ce alaihi salam da an ambaci annabi Musa sai a ce alaihi salam fil akhirin ga mutanen da za su biyo baya har tashin alkiyama Allah ya kara musu aminci da haka Allah da kai sai yace salamun amincin Allah ya tabbata ala Musa ga annabin Allah Musa wa Harun da kuma dan uwan shi annabi Harun alaihi salam me yasa Allah ya ce inna kadhalika yanda ko ga an saka wa annabi Musa da ma'aihiyarsa da kuma danta Harun sakamako mai kyau sakamako mai kyau sakamako bin umarnin Allah da suke yi Allah ya ce inna kadhalika rizqul muhsinin haka muke saka wa duk wani mutumin da ya kyautata rayuwar shi da addini kenan abin nufi a nan gurin nasarar da Allah ya bai wa uwal annabi Musa da shi kanshi annabi Musa sakamakon me ka wuya ne zuwa ga Allah to dukkan wanda ke cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam in dai zaka yarda hukuncin Allah ke da kaddarar Allah ke da jarraba ka da Allah yayi wallahi sai Allah ya baka nasara amma kai da aljarbe ka dan gurin boka gurin malam boka gurin dan tsubu a je can a shiga can to sai jarabawar bala'i kuma ya karu amma duk lokacin da Allah ya jarabe ka in ka sallama wa Allah ka koma zuwa ga Allah ka roki Allah madaukakin sarki taimako da agaji sai Allah ya saka maka kaman yanda ya saka wa uwar annabi Musa da danta da ma kabilar su gabaki da shine Allah yace inna kadhalika najzul muhsinin haka muke sakawa duk wanda suke kyautata aikin su a rayuwa Allah ka samu daga cikin masu kyautatawa Allah yace innahuma annabi Musa da annabi Harun waɗannan guda biyun min ibadinal mu'minin suna daga cikin bayinmu waɗanda suke masu ƙarfin imani Allah ya ƙara mana imani sai Allah ya ce
wa inna ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb aba فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه المؤمنين
yanzu shikenan Allah yana ba mu labarin annabawa ne daya bayan daya an tsakuro labarin annabi Musa da Haruna kuma an ga mana irin baiwar da Allah ya musu da Allah ya ce da kaina na musu baiwa nayi baiwa ga annabi Musa da Harun yanzu sai Allah ya zo kan wani annabi daga cikin annabawan Allah wane ne shi shine annabi Ilyas Allah ya ce wa inna Ilyas lalle annabi Ilyas laminal mursalin yana daga cikin manzanni Allah ya tabbatar ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin annabawan Allah akwai annabin da ake kiran shi annabi Ilyas kuma Allah yace yayi rantsuwa yana daga cikin manzanninsa idza qala liqaumihi kutuna lokacin da shi wannan annabi daga cikin annabawan Allah mai suna annabi Ilyas ya ga yawa mutanen cewa ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba dangane da shirka da kuke wa Allah atad'una ba'lan yanzu ku a kirkiri wani gumki kuna bauta masa wata zaruna a hasanin khaliqin kuma ku kyale bautar wanda ya kyautata halitta waye kyautata halitta shine ubangiji tabaraka wa ta'ala shine allazi asana kulli shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata wa kowa halittarsa ya halicci dan adam da siffar da ya ga dama yayi shi kuma ya fi kowace halitta kyau a duniya ya kera shi ya tsara shi ya sa mishi irin wadanta wata halitta da siffar da idan ka ce ka canza ɗaya daga ciki to ka canza mishi kyau har abadan ba zai ƙara kyau ba shi ne nake bada misali idan ka kalli halittar dan adam halitta ce wanda take mai kamala yanda Allah ya tsara ka ko da kai za a tambaya ya ya kamata a yi ka zaka ce haka kafi daidai shi yasa da ka aibata mutum da halittarsa yanzu da Allah kake ba da shi ba saboda ba wanda yake kirkan shi a duniya ko akwai da ka kalli yanda Allah ya tsara ka da yanda ya sa maka waɗansu gaɓoɓi masu mahimmanci a gurin da ya dace ko kai aka tambaya ina za a sa su wallahi baka da gurin illa a nan gurin kuma in aka ɗauke su daga nan gurin duk inda aka ɗora maka so ka zamanto wani aljini aljini misali idanu in tunani ka ce wannan idan na a ce a cire su daga nan gurin a sake musu guri ina kake ga suka dace a tsakalka a baya kunnuwan da Allah ya maka yanzu siffar da ka ce ya kamata a cire su a sake musu guri ina kake ga ya kamata a sa su a saba su a gaba ko a baya kaga Allah ne ya tashi cikin hikima sai ya sa su a gefunanka guda biyu inda kake kwantawa kuma sai aka yi su su ba kashi ba balle su soke ka su ba wata tsoka ba balle ka danna su ji ciwo aka zo aka yi su wani irin samfarin wata halitta daban a jikin dan adam ba inda aka halitta wani abu irin halittar da aka haku ne dukkan ka kwanta ka danne shi bai ciwo ko wani ya taba jin kunnan shi yayi ciwo saboda ya danne shi akwai wanda ya taba ji Allah ya sa maka hancin da kake shakal iska kuma baya gajiyar shakal iska tunda aka yi shi haka yake da za a ce a cire hancin ka daga inda yake a sauya mai guri idan kake ga za a sa shi yayi kyau babu to don haka shi Allah gwani ne shine wanda ya kyautata halitta shi yasa wannan annabi daga cikin annabawa annabi Ilyas da yake ya mutanen sa wa'azi sai ya ce atad'una ba'lan yanzu kuce bautar wani gumki daban wata zaruna a sanar khaliqin kuka kyale wanda ya kowa iya halitta madadin shi ya kamata ku bauta kuke bautar wani wanda ba shi ba idan ba su gane wane ne hasanar khaliqina ba wanda yake kyautata halitta sai ya ce musu Allahu Rabbuna. Eh, in baka san wane ne wanda yake kyautata halitta ba, shine Allah Ubangijina. Kuma wa rabbu abaikum al-awwalin, shine rabba abaikum. Idan kuna jin nace Ubangiji na, a'a shine Ubangijin uwayenku ma na da balle ku kenan. A ragurin wannan annabi da yake kiran mutanansa shine tauhidi. Shi yasa a duk lokacin da al'umma ta yi riko da tauhidin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ta tsira a duniya da kuma lahira, ba abinda annaba suka yi fama da mutanansu kaman su ja hankalinsu akan tauhidin Allah. Mutum ya fahimci wane ne ya halicce shi, wa yake kula da rayuwarsa, wa yake baka, wa yake hana ka, idan ka samu waye ya baka, idan ka rasa waye bai rika samu ba. Kuma shi ne a ƙarshe gare shi zaka komawa. Allah ya ce fa kazzabuhu, amma da ka sai ƙaryata annabi Ilyas. Allah ya ce fa innahum, su wa'annan mutanen nashi a ranar tashin alkiyama lamudaruna, Allah ya ce sai daga cikin wanda za mu tattara su mu musu hisabi kuma musu azaba saboda ƙaryata annabin da aka aika musu. Allah ya ce illa ibadallahi, sai dai a cikin su akwai wanda sun yi imani, su ne Allah ya ce sai dai bayin Allah al-mukhlisin, waɗanda suke da ikhlasi a cikin ibada. Shi yasa har kullun yi kokari ka zamanto duk abin da kake kana yi dan Allah. Allah idan yana maganar mutanen kirki sai ya ce illa ibadallahi al-mukhlisin, sai dai bayin Allah masu tsarkake ibada suna yi saboda Allah. Allah ya ce wa tarakana alaihi, shi ma annabi Ilyas, sai muka bar yabo na alheri, wa tarakana alaihi, sai muka bar ambaton alheri a gare shi fil akari, daga mutanen karshe. Saboda haka idan ma baka san wane ne ba annabi daga cikin annaban Allah shine annabi Ilyas, sai Allah ya ce salamun ala Ilyasin, amincin Allah ya tabbata ga annabin Allah Ilyasu. Allah ya kara masa aminci. Allah ya ce inna kadhalika, lalle kamar da koje annabin Allah Ilyas, Allah ya tsiratar da shi, Allah ya bashi aminci. Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin, haka muke sakawa duk wani mutumin da yake tuta aikin sa a rayuwa. Innahu, shi annabi Ilyas, Allah ya ce min ibadil mu'minin, ya daga cikin annabawan Allah masu imani. Shi yasa yana da kyau a matsayinki na mai imani da Allah, idan an tambaye ki nawa ne annabawan Allah, a ce kya izanasu. Amma wallahi wata in ka dora mata bindiga a kunna ka ce nawa ne annabawan Allah, ba ta san su ba. Amma da zaka tambaye ta gidan ba da masi wanda suke tsara shirin mutum nawa ne, sai ta gaya maka jaruman ciki da masu bada umarni da masu kaza. Inda zaka tambaye ta akan abin da ya shahi me masu waɗannan fina-finan waɗanda suke zamani a cikin 24 hours, wallahi za ta izana maka. Amma in ka ce annabawan Allah ba ta sani ba, to abin kunya ne gare ki matsayinki na musulma a ce wai manzannin Allah guda nawa ne ba ki sani ba, da wane da wane ba ki sani ba. Gashi kuma Alkur'ani wani gurin ya ce annabi Musa da Harun, wani gurin ya ce annabi Lut, wani gurin ya ce annabi Ibrahim, wani gurin ya ce annabi Ilyas, wani gurin a ce annabi Ishaq, wani gurin a ce annabi Yusuf. Kuma kowanne a cikin tarihin shi akwai abin burgewa. Idan kuna neman film a duniya wanda zai iya burge ka ya baka darsa, babu kamar film din annabi Musa alaihi salam, da irin yadda aka jarabe shi, aka jarabi babansa Allah madaukakin sarki ya zo ba shi matsayi a duniya. Idan kana neman film wanda zai burge ka, babu film irin na annabi Ibrahim da annabi Ismail, mun yi shi a cikin darasin baya, wanda uba ne Allah ya jarabe shi a cikin mahaukaki aka ce ya kaɗan shi, kuma ya ce a ɗan nashi ya kai ɗana ka zo ni, an gwada mini cewa in yanka ka a cikin mafarki je ka yi nazari. Ya ce nazarin me zan yi baba, ka aikata abin da aka baka umarni. Kaga wannan film ne Allah ya tsara wanda duk duniya ba za a yi wani irinsa ba, kuma ya meka wuya shi uban, ya meka wuya kuma uwar ma ta meka wuya. Gashi nan zaka rika samun kissosi na mamaki a cikin waɗannan kissosin da Allah ke samu na annabawan Allah. To yanzu mun zo ƙarshen kissar annabi Ilyas alaihi salam. Allah ya ce innahu min ibadil mu'minin, shi annabi Ilyasu shi ma yana daga cikin bayin Allah masu imani. Allah ka samu daga cikin bayin masu imani. Sai Allah ya ce
wa inna lutan la min al mursalin in najjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al akharin وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
يدسي الله يتي وإن لوطا لمن المرسلين للي يا داك تشكين باي منقوري منزنن الله أنا بلوط شي ما يا داك تشكين منزن وانا أنا بلوط أنا بلوط تاني داك تشكين أنا باوان الله kuma yayin zamani da annabin Allah Ibrahim Khalil Rahman shi yasa lokacin da Allah yake kan Isra annabi sai ce fa'amana lahu lut
fa'amana lahu lut
sai ce
wa qala inni muhajirun ila rabbi
annabi Ibrahim lokacin da yayin wannan da'awa kamar da muke tarihin a baya ba wanda imani shi sai annabi lut yana yaro dan karami da yaga mutanen shi hasin ne musu halakar da shi an gina rami an cika da ita ce an hura wuta an ce za a kone shi yace inni muhajirun ila rabbi ni yanzu zan hijira zuwa ga ubangiji na inje inda ya dace in zauna to wanda ya hijira tare da shi a cikin mutanen gaba daya kaf bayan matarsa da ɗansa sai annabi lut kasancewar ya hijira tare da annabi Ibrahim shi ma sai Allah ya bashi daraja ta manzanci aka aike shi wani gari aka ce ya je musu wa'azi shi kuma wannan garin suna aikata wani aikin da ba a taba samun waɗanda suka aikata ba a tarihin duniya sai a wannan zamanin shine Allah ta'ala lokacin da yake ba mu labarin kinsa yake cewa kun zo da wani aikin da ba a taba ma sabaka kun biha min ahadin lil alamin ba a taba samun wani daga cikin mutanen da ba ya yi irin wannan aikin sai ku amma kun san abin mamaki wannan al'umma ta manzon Allah wannan zamanin da muke ciki wannan aikin da annabi Lut yayi mutane suka yi aka ce ba wanda ya taba yi to mu yanzu mun yi shi kuma har mun kara wani samfarin da shi kanshi annabi Lut bai san da shi ba wani aiki ne suke a wannan lokacin luwaɗe da maɗugo namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace ba a taba yin shi ba a tarihin duniya sai zamanin annabi Lut kuma su kansu da suke irin wannan aikin ba su yarda da abin kirki suke ba sun san abin da suke banna ne shi yasa ma a lokacin da annabi Lut ya matsa musu da wa'azi suka ce lalle ba makawa sai mun kore Lut da mutanen shi daga wannan garin me yasa suka ce innahu unasun yataharun su mutane ne masu son tsarki mu kun ba ma son tsarkaka to mutumin da yace bai son tsarkaka ya zama wa kenan ya zama datti ya zama kazanta kenan su da suke wannan sun zama kazan sun san kazanta suke yi amma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sai muka maida aikin na annabi Lut wayewa muka maida shi ne cigaba kai har ma ya zamanto mun maida shi ma wani abu wanda yake mai kyau a cikin addini shine aure sai aka ce ai wajibi ne ma ai auren jinsi ya halitta mace ta auri mace namiji ya auri namiji kuma aka samu kasashe na duniya masu fadaji masu tattalin arziki suka ce wannan ka'idar ya kamata a sa ta a duk duniya duk wani shugaban da bai yarda da ai auren jinsi ba ya kamata a ba shi taimako ba kuma dan ta'adda ne haka duniya yau take ciki yau muna da wasu kasashe guda 34 wanda sun yi haɗin gwiwa sun gama karfi da karfe sun ce ya kamata a sa duniya gaba ɗaya ta yarda da auren jinsi duk shugaban da bai yarda a kasashe a yi auren jinsi ba to ya zama ɗan ta'adda matakin da suke ɗauka shi ne amfani da dukiya amfani da shugabanni daman shugabannin ba sa ba ku mulki galibi sai sun san kana cikin wannan ƙungiyar kisa duk wani shugaban da kuke ganin su mafi yawa ƴan demokradiyya na wallahi suna cikin wannan kungiyar na luwadi suna ciki mafi yawa su suna ciki su da su samu mulki dan aka ba musu yi mulki aka ce dole a sa mutane su yarda da auren jinsi kai yanzu an wuce wannan ma yanzu kun san me ake ciki yanzu akwai wata doka da aka ce wajibi ne kowace kasa ta yi application ta tayi ta sa hannu akan a yarda mutum ya auri dabba yanzu an wuce ma'auren jinsi shi yasa sai ga wata ƙasa an ce wata ta auri kare ba ku taba ji ba akwai wani firayim minista kwanaki bara na ingila shi ya auri kada a ya san kada ko kuma aka yi ceremony aka yi biki firayim minista guda ya auri kada mata shi kada yau wannan duniyar halin da take ciki kenan in ba dan Allah mai tausayi mai adalci an kare da mu domin al'ummar annabi Lut da suka yi wannan aikin Allah madaukakin sarki da ya tashi shafe sai a bayan kasa in banda annabi Lut da masu imani da shi ba wanda aka rage su ne aka ba azabar da ba ta ba kowace azaba kowace al'umma azaba irin ta a duniya ba domin su juyin waina aka musu ai kun san juyin waina ko ki je gurin mai waina ta ga yadda take da waina sai ta dan watsa mai ko sai ta sa wannan abin ta taboci da taboci sai ta yi haka sai ta jitto to haka aka yi musu
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ذلك وما هي من الظالمين ببعيد
متى annabi lut Allah ta'ala yace to lokacin da azabar mu tazo ja'alina sai muka sanya aliha saman garin kamar wannan garin namu saman shi Allah yace sai muka sa ya zama safil hashi ne kasa ya ku diga abin zai yi kyau rufin dakin gidanki ba sama yake ba sai aka bai da ya zama kasa yanzu fantasan ki ne a sama ai al'amarin zai yi kyau kuma ba a musu wannan ba sai da aka dage garin sama wani mala'ika aka ce ya sa fukafukan shi kai mala'ika dai fa ya sa fukafukan shi ya tallabo garin da ya kasa ya gigibo shi gaba daya sai da ya dangara su da samaniya an ce sai da mala'iku suka ji cewa zakarun su da kukan dabbobin su da kururuwar su daga can gurin kuma aka jiyo su kuma ba a kyale su ba su ce wa amtarna alaihi hijaratan min sijil mawdud muka musu wani irin ruwan duwatsu da irin waɗansu irin dutse ne amma bamu ne wanda musawwamatu inda rabbi an sarrafa shi a wajen Allah ba ma ba mene ba a rashi aka yi su ba ba a America ba ba a Faransa ba musawwamatu inda rabbi an kera su ne a wajen Allah na musamman ne dan azaba haka Allah madaukakin sarki ya halakar da su amma yau mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne muka koma wannan aikin nasu har muka sake mai gyara da samfure muka ce ya halitta ma ya auren jinsi aka ma wuce auren jinsi aka ce ya halitta ma mutum ya auri dabba in kina so sai ki auri jaki ko ki auri mazurin gidanki kamar yadda prime minister ya auri kada ko hake ne yanzu abinda ake so duniya ta kai kenan shi yasa ka dan yi rigiya duniya Allah ta'ala ya tashe ta saboda duk wata tsiyar da annabi ya bani labari yanzu ana nan ana aikata ta Allah dai ya kare mu to irin waɗannan shugabanni kuma waɗanda suke kokarin tabbatar da wannan abin wannan tsarin su ne suke da fada a ji a duniya kuma wallahi ko kun sani yau wannan bannal ba wanda take yaduwa a ban kasa a cikin musulmi kamar bannan luwadi da wadugo saboda mi ana amfani da waɗansu mutane wanda suke fitiluri a duniya a yada ta hanyar su musamman makada da mawaka da ƴan kunafine da ƴan baro da su ake aiki sannan kuma ana amfani da kuɗi a kafa ƙungiyoyi nan da nan suke kin zama hajiya kin zama mai kuɗi saboda kin shiga wannan ƙungiyar ana yin madugo da ke a nan garin akwai wata mata da take gaya wani kuma mutumin shi yake gaya mana ta gayawa take cewa ita yanzu ko shawar namiji ma ko marmarin namiji bai ta yi shawar ƴan uwarta mace saboda tana cikin wannan ƙungiyar tace kuma wallahi suna da wasu manyan su wanda duk ran da suka zo garin nan a wannan satin su sun warke saboda ba kudin kudi suke badawa kuma daga cikin masu zawo akwai wanda ɗan asalin garin nan ne nan aka aje su amma suna kasashen waje suna daga cikin manya cikin wannan kungiyar in sun zo za su a nemi musu ƴan mata da matan aure wanda za su sa a cikin wannan tsarin kungiyar za a baki makudan kudi nan da nan aje sai miki wundi aje baki jari aje sai miki haifan take go wayar nan mai tsada abin da ke faruwa kenan kuma suna daukar waɗansu za su yin kamfai su rika shiga gidan aure matan aure musamman matan da mazan sun yi balagoro sun ta yi balagoro mai nisa a rika ta haba da Allah ke ma duniya ta ci gaba ki zo a kai ki inda bukatar ki za ta biya alamun lahiya ba tare da kin dauki ciki ba kuma a baki dan wani abu suna amfani da wannan damar barantana bangaren yallakwal bangaren yara masu zaman banza yan shan shisha duk da ma dai an shan shisha za haramun je ko Allah saka waɗanda suka hara da alkhairi to waɗannan ayyuka suna daga cikin miyagun ayyukan da Allah ya ka tarihi su a cikin alkur'ani aikin mutanen adabul wudu dalilin su aka aiko annabi na musamman dan ya musu wa'azi da gargadi ya musu kuma su yi imani ba Allah ya halakar da su shine Allah ya ce wa inna lutan la minal mursalin lalle adabul wudu alaihi salam ya daga cikin manzani idna jainahu wa alahu kutun lokacin da muka tsayar da adabul wudu da iyalan shi ajma'i daga baki daya amma sai Allah ya ce illa ajuzan sai dai wata tsohuwa me yasa ake ta tsohuwa saboda ta zama to dattijiyar banza tana cikin iyalan annabi Lut matar shi ce amma duk wani kullu kullan yin luwadi da madugo to ita ce gaba bal ma lokacin da mala'iku suka zo dan juya garin sun zo da suffar samari matasa masu jin karfi a jika kuma suka sauka a gidan annabi Lut amma wannan matar ita ta yi dalili da duk gari kowa ya san akwai baki a zo a yi luwadi da su matan shi ce kuma an ce tana da wata hikima saboda shi annabi Lut mutum ne mai yawan baki tace duk ranar da ko ga na hura wuta hayaki ya tashi sama to a gidan na ma ko baki kawai ku zo ya so ko bai so da karin tsiyama ai mijin take da'awa ita kuma take assasa yanda za a yi wannan bannan shi yasa lokacin da Annabi Lut alaihi salam yayi bakin nan hankalin shi ya tashi ya rasa yanda zai saboda ya san garin shi ba kyau kuma wannan matar ita ta yi dubara ta sanar da mutanen gari gaba da cewa a gidan nasu akwai baki har ma suka zo suka yi tacirin duwa ko shi kuma ya zo ya sa kofa ya sa kile ya sa kuba ya tsaya yake kokarin kasa shigo gidan ake ta muhawara bala'i ya kai bala'i Annabi Lut sai har sai da ya fara ce musu ga diyana nan in kuna amfani da su ku yi amfani da su amma banda baki na abin da ga mutum ya bada dan shi ai lalata shi aka ga tura ta kai bango amma dai ya kare mutuncin bakin sa sai a lokacin wannan bakin suka ce wai me ke faruwa yace kun san garin namu mugun gari ne idan bako ya zo idan mace ce ƴan uwanta mata zo da kanki sun mata ma dogo idan namiji ne sai a yi luwadi da shi suka ce inda yake ne shahuru bunka ka kyale su ka bar su shigo Annabi Lut ya koma baya
qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk
yanzu Allah yace sai wayannan baki suka ce ya lut inna rusul rabbika mu da kake ganin mu ba mutane bane wadansu ma'aika ne daga ubangijinka mu an aiko mu ne zuwa gare ka amma wayannan mutanen da suke ta shigo kyale su lan yasilu ilayka ba su iya shigo gidanka ka bar su kawai ba su ka kare su ba yanzu abin da muke so da kai fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl
fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl
suka ce ka tattare naka yanaka ka bar garin nan a cikin yankin dare na yau ka ga yawa kowa daga cikin iyalanka kar kowa ya saura a cikin garin nan fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tattare iyalanka gaba daya ku bar garin nan a cikin yankin dare na farko Annabi Lut alaihi salatu wasallam ya zo tare iyalin shi ya ga musu to wannan bakin da muke gani ba mutane bane mala'iku ne kuma wannan garin za a halakar da shi ne da asuba saboda haka kowa ya tattare nashi ya nashi mu bar garin nan sai Allah ya ce menene gaba
wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak
amma sai suka ce mishi idan ka fito daga garin nan mun tabbata ba mai kowa ba mai komowa a cikin garin nan daga iyalanka sai wannan matar taka dan ita sai ta dawo
innahu musibuha ma asabahu
me yasa saboda abinda zai samu yan garin ita sai ya same ta me yasa saboda abinda suke ita mai ciki akwai annanta a ciki
inna maw'idahum as-subh
suka ce ya Lut kuma alƙawarin da aka wa mutanen garin nan abin da ya rage musu yan awoyi ne saboda da asuba aka ce mu juyo garin gaba da
alaysa as-subhu biqarib
shi Annabi Lut lokacin da sai ke ce musu inna maw'idahum ai an ce asuba za a kifar da garin ai asuba ta yi nisa shi so yake yanzu ma a gaba da su sai Allah ya ce mala'iku suka ce mishi alaysa as-subhu biqarib ai asuba ba nisa bace asuba ai kusa ce kai da yin kokari ka bar garin kuma haka akai suka fita shi da iyalin shi gaba daya suna yin bayan gari sai ita wannan mata ta shigo ta ce ita sai ta koma yace me ya faru sai ta mance kwandagen da ake ta komi ne ko warwaru ko saka ta zinariya ba ta dauko ba yace fa idan ku ce koma cikin garin ba lalle bane kyau ku ce wallahi ta sai ta koma ashe Allah madaukakin sarki ya riga yayi alkawari za a halakar da ita ne ya samu damuwa kwarai akan komawarta amma Allah ya riga ya kaddara tana daga cikin wanda za a halakar shi yasa duk lokacin da aka ce ga abin da Allah ya tsara kada ka waka kaza shi Allah ya riga ya sa ta daga ciki kenan ya dole ya hakura wani taba mu tarihi wanda yake nuna wa idan kaga abu ya kasance na damuwa da bakin ciki a gare ka ya shahe ka to kai farin ciki da murna zai zama alheri me yake faruwa gare shi ya ji aikin haji ne shi da matar shi yanzu suka zo suka shiga jirgi yace wallahi ta mance kayan ta a waje kuma ɗan kawo daga cikin sakirin baka dawowa kuma sun sha wahala kafin su samu jirgin komawa ya ce a ki haƙuri da kafin wallahi ta ce ta ɗauko kayan ta amma ba irin na mata Lut ba ne fa bari ku ji shi wani alheri zai zama amma ya samu damuwa rashin ya ɓaci yanzu kawai mamakin da yake kafin ya gama magana ma kawai sai ta fita daga cikin jirgin to yanzu take tunani to yanzu shi in ya farta ya za a yi cikin ta ma yana hannun shi ma dole ya haƙura ya fito daga cikin jirgin kuma ba su lokacin za a samu jirgi ba shi kuna daga cikin ka'idar jirgi ko retar ka yi to idan ma akwai wani jirgin to sai ka ƙara wani kuɗi mai yawa aƙalla $100 shi kuma wannan kuɗin ba shi ne shi amma duk da haka yayi tawakkali tunda ta huto sai ya bita tana zuwa ta dauki kaya ta tarike shikenan ce zaka cika mana tace eh sai ta to Allah sai haka ne yafi alheri kun san me ya waru jirkin yana tashi awa ɗaya sai aka ba labarin ya fadi ba wanda ya fita me yasa wai ta mance kaya me yasa ta dawo me yasa ya hakure biyo ta saboda Allah ya kaddara ko san rayuwa a gare su kun alheri ne a gare su amma ita wancan kuma sai kwantarar fa wancan ita wancan ta mance zinariya ta ta tana shiga garin tana shiga gidan kawai sai Allah ya sa bala'i ko kuma sai daga garin sai aka ji wuri to shi yasa Allah madaukakin sarki in ya kaddara maka abu to ka amshi abin da hannu biyu kuma ka ce shine alheri kaga matan yace amma duk da aka ba yanda zai Allah ya kaddara tana daga cikin waɗanda zai Allah zai halaka da su dole ya bar ta ta koma kuma dole aka waye gari an juye garin kuma tana cikin kuma ta koma zuwa ga Allah kuma a bisa hanyar da Allah baya so to shine Allah ya ce idan najaynahu wa alahu fatun lokacin da muka tsayar da annabi Lutu da ƴan uwan da iyalan shi gaba daya sai Allah ya ce illa ajuzan fil gabirin sai dai wannan dattijuwa da Allah ya sa tana daga cikin waɗanda Allah ya halaka saboda mi komawa ta yi komawa ta yi Allah ya ce suma damarna al-akhirin sai muka dirka ke ko muka halakar da sauran mutanen garin gabaki daya ba wanda ya saura sai annabi Lutu da masu imani su ma sun fita sambar garin sai Allah ya ce wa innakum la tamaruna alaihim yanzu Allah yana magana da mutanen Makka shi wannan garin da aka juye idan sun tashi tafiya ma suna bin ta hanyar akan hanyar su suna tarda ku hangurin amma har yau in kaje zaka wuce shekara dubunne ne fa amma sai ka ji gurin ana irin wani bala'i zahi manzo Allah ya ce in kun zo zaku wuce gurin ku wuce kuna gaugawa kada ku tafi a hankali har yanzu gurin in kaje akwai bala'i saboda mi an juye garin gaba ɗaya saboda sabon Allah su shine Allah ya ce ku kuna wucewa gurin musbihina da asuba wa bil layl wal lokacin kuma da daddare ma sai Allah ya ce afala taqilun fa za ku zamanto masu hankali ku bar sabawa Allah da irin wannan saban da Allah ya halaka da mutane masu yi ba sai Allah ya ce mi gaba
wa inna yunus la minal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
wannan kisar ta yunus tana da tsoron za mu tsaya insha Allah abinda muke yi dai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ina ko wadanda suke da tambaya kenan